Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau wanda kuma ya kasance na ƙarshe a yau. Grace Alheri Abdu tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirin. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan harkokin siyasar Jamhuriyar Niger, biyo bayan taron da jam'iyyar Modem Lumana ta kira na nuna goyon bayan shugaban Tahama Ahmadu da ke gudun hijira. Za mu faro takon a jihar Sokoton Najeriya inda aka gudanar da taron tattaunawa kan batun sake fasalin tarayyar kasar. Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-2655 kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cika kun labaran duniya. Minista harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho ya ce Amurka ta ayyana yaki da kasarsa kuma kasarsa za ta mayar da martani ciki har da harbo jiragen saman yakin Amurka da ke yankin idan ta ci gaba da yi mata barazana. Kai tsaye Ri ya danganta kalaman shugaba Donald Trump na Amurka a ranar Asabar da ya dora a shafin sada zumunta da wannan barazanan da yake mai da martani akan jawabin Ri a wurin babban taron Majalisar Dinkin Duniya tun da farko. Trump ya rubuta cewa yanzu ya gama saurare ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa a Majalisar Dinkin Duniya. Idan ya maimaita kalaman mutumin nan mai ƙananan rukoki zai yi kace-kace da su. A yau Litinin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa ya mai da martani akan wannan batun. Ya ce ganin waɗannan kalaman sun fito daga bakin wanda ke shugabancin Amurka. Ko shakka babu yaki ne aka ayyana, injiri yana faɗa wa manema labarai a otal dinsa wanda yake zaune a birnin New York. Ya ce ƙasashen duniya da suke halartar taron Majalisar Dinkin Duniya da ma na duniya baki ɗaya su tana da cewar Amurka ce ta fara kaɗa gangar yaki a kan ƙasarsa. Ministan na Koriya ta Arewa ya ƙara da cewa za su samu hurumin ɗaukar matakan mayar da martani ciki har da harbe jiragen yakin Amurka ko da kuwa ba su ƙaraso a sararin samaniyarsu ba. Ya ce ya bayyana hakan ne a wani kashedi ya yi. Kurdawa a ƙasar Iraki sun jefa ƙuri'ar raba gaddama na neman ‘yanci a yau Litinin wanda ake kyauta zaton za a amince da shi, yayin da kuma zai fuskanci rashin amincewa daga gwamnatin Iraki da ƙasashe makwabtanta da kuma Amurka. Yayin kada kura'an a babban birnin Kurdawan, akasarin masu kada kura'an sanye da rigunan gargajiya dauke da tutocin Kurdawan sun kyauta zaton wannan zaɓen na iya zama mafarin kaisu ga samun ‘yanci, abinda suka daɗe suna nema. Wannan babban rana ce gare mu, inji Muhammadu wadda ke dauke da ɗansa ƙarami da kuma tuta a hannunsa a birnin Erbil. Ya ce sun yi tsawon kimanin shekaru 100 suna jiran ganin wannan ranan. Lailai wannan abin sha'awa ne. Rahotanni daga yankuna sun ce mutane da dama sun fito sun kada ƙuri'ansu cikin kwanciyar hankali. Sai dai kafin kammala kada ƙuri'an, shugabanni a Bagadaza na ƙasar sun riga sun tura runduna a yankin da ake takaddama a kai tsakanin Iraki da Erbil. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya yi alkawarin ɗaukar muhimman matakan kiyaye haɗin kan ƙasar. Shugaban Kurdawa Mas'ud Barzani ya daɗe yana cewar wannan ƙuri'an neman ‘yancin cin gashin kai, mutanensa na Kurdawa ne suka nemi hakan amma ba shi ne ke ingiza su ba. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta a yau Litinin cewa ƙin miƙewa tsaye da manyan ‘yan wasan ƙwallo suka yi yayin da ake buga takin ƙasar bai shafi wariyar launin fata ba. duk da cewa galibin ƴan wasan sun ce sun yi hakan ne don kalubalantar nuna wariya na fata da ake yi da kuma cin zarafi da ƴan sanda suke yi wa Amurkawa marasa rinjaye. Ɗaruruwan ƴan wasa da masu horar da su da ma masu ƙungiyoyin wasannin sun bigirewa shugaba Trump inda suka yi zaman su, wasu kuma suka durƙusa kana wasu kuma suka riƙe hannayen junansu yayin da ake bugun takin ƙasar domin fara wasanni 14 a maimakon ɗora hannunsu akan kirjinsu yayin da ake takin ƙasar don nuna goyon bayansu ga tutar ƙasar da ma ƙasar baki ɗaya. Kalubalantar nuna wariyar launin fata ya fara ne a bara inda tsohon ɗan wasan San Francisco Colin Kaepernick, ɗan shekaru 49 a duniya, ya durƙusa a maimakon miƙewa tsaye yayin da ake buga takin ƙasar don nuna kalubalensa ga yadda ‘yan sanda ke yi wa marasa rinjaye. A cikin ‘yan kwanakin nan, shugaba Donald Trump ya buƙaci masu goyon bayan wasanni ko kuma masu ‘yan kallo kenan su ƙaurace. Ya buƙaci wato su shugabanni da suke da ƙungiyoyin na wasannin su kori waɗanda ba su miƙe tsaye a lokacin da ake buga takin ƙasar ba, waɗanda galibin su baƙaƙen fata ne, yance yin hakan bai dace ba kuma ya saba ma ainihin ka'idodin ƙasar. An kwashe kusan mutane 50,000 daga dutsen Angkor da ke yankin Bali a saboda jami'an hukumar nazarin aukuwar bala'i a ƙasar Indonesia sun yi kashedin cewa akwai yiwuwar aman wuta daga dutsen. Kakakin hukumar kawar da bala'in ya faɗa a yau Litinin cewar mutane sun nemi mafaka a kowane lungun tsibirin kuma wasu sun ƙetara zuwa makwabtan tsibirin ta Lombok. Mutane da suka arce daga gidajensu sun ninka fiye sau hudu kenan daga ranar Juma'a, yayin da tsananin motsin aman wutan ke ƙara ta'azzara kuma yana haifar da tsoron aukuwar aman wutan daga tsaunin na Angkor, wanda a karon farko kenan cikin sama da shekaru 50 da ganin irin haka. Dutsen da na wani yanki mai nisan kilomita 75 daga wani wurin masu yawon bude ido ya fara nuna alamu ne tun cikin watan Agusta. An samu jerin aman wutar dutse a nan dutsen Angkor tsakanin shekarun 1963 da kuma 64, kuma ya kashe mutane 100,000 kana ya jikata wasu ɗaruruwa da yawa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotonnin namu a jihar Sokoton Najeriya, inda aka gudanar da taron tattaunawa kan batun sake fasalin tarayyar kasar da jam'iyyar APC ta gudanar. Wakilinmu Murtala Faruk Sanyina na dauke da karin bayani.
Matsaloli 12 ne jam'iyyar ta APC ta tsara domin tattaunawa da muhawara a gangamin neman ra'ayoyin jama'a dangane da tsara ingantaccen fasalin tarayya a Najeriya. Matsalolin sun hada da kirkirowa ko hade jihohi, tsarin haƙowa da raba arzikin ƙasa, shata iyakokin mulki ga sasani da bangarorin gwamnati, tsarin yankuna da hadaka, baiwa ƙananan hukumomi ƴancin cin gashin kansu da tsarin majalisar dokoki da kuma tsayawa takara ba tare da jam'iyya ba da dai sauransu. Gwamnan jihar Filato Simon Lalong shine ya shugabanci taron na yankin Sokoto wanda ya kunshi jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara.
That at the end of this exercise we'll get all the opinions, collect them and we'll put them on a table.
Yace zamu tattara dukkan ra'ayoyin jama'a akan al'amura a ƙarshen taron kamar yadda tsarin demokradiya ya tanada, mu kuma kasa su a faifai inda mafi rinjayen ra'ayoyin jama'a sune zasu kasance matsayar jam'iyyar APC, kuma matsayar jam'iyyar shine matsayar gwamnatin tarayya.
The opinion of the APC is the opinion of the federal government of Nigeria.
Ko baya ga jihohin uku da suka gabatar da makalu daban-daban, ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ma sun gabatar da nasu ra'ayoyin. Kwamishinan filaye da gidaje na jihar Kebbi Abubakar Cikaladan shine ya gabatar da ra'ayin jihar ta Kebbi a madadin gwamnati.
Federation na ƙasa mun ji cewa idan muke dinga ya ishe mu ba sai an create wani zone ba, ko wani geopolitical zone mu sace shi sai inda a gare mu su ishe mu abinda suka bukata kawai a ƙara musu aihi a ciro su ayyuka da ake can Abuja a kawo mu jauhi su abin su a rage mu fere ga abin da ka samu maimakon kun ake ba fere ga mai yanzu a bata only 40% abin da aka tara jauhi a ba su 40% while 20% ya je ga local government sannan ka rage mata aiki ka ba jauhi aikin su don babu dalili a ce da Abuja a zo ƙauyen jihar Kebbi a ce ai ya karama clinic dispensary ko abu ga toilet da sauransu duk daga Abuja
to sai dai babban lamarin da yafi jan hankalin taron a yankin shine na baiwa kananan hukumomi yancin cin gashin kansu
sunana Abubakar Abdullahi wakilin kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta jihar Sokoto yancin gashin kai ya ta'allaka ne ta yadda aka saka mu kananan hukumomi marra domin su iya samun kudaden su daga gwamnatin tarayya ba tare da samun wani girshi ko kuma shigowa na gwamnatocin jihohinsu ba duk wanda ke kasan nan ya san irin yadda gwamnonin jihohi ke wahal da kananan hukumomi ta hanyar hana musu kudaden su domin waɗannan kudaden suna tohowa ta hannunsu shi yasa muka yi tunanin cewa ya kamata mu ma muna da matsaya ga wannan tattaunawa da ake yi wadda jam'iyyar APC ta fito da ita domin mu ƙara jaddada a goyon bamu gaba kananan hukumomi a yancin gashin kansu
taron ya sami halartar gwamnonin jihohin uku na Sokoto Kebbi da Zamfara da kungiyoyin matasa da malamai da shugabannin addini da sarakuna da dai sauransu Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Haka yake to kamar yadda muka sanar dai yau zamu so mu ji ra'ayoyinku ne kan harkokin siyasar Jamhuriyar Niger biyo bayan taron da jam'iyyar Modem Lumana ta kira na nuna goyen bayan shugabanta Hama Amadu dake gudun hijira a cikin hirarsu da wakilinmu Sule Mumuni Barma ta wayar tarho mai fashin baki Lawali Abubakar ya ce halin da ya shiga na iya karawa jam'iyyar tasa farin jini
wanda suke mishi adawa masu ikon sun san lalle wannan yamai da duka wani mai da ke son yamai suna hannun wannan lumana to kaga kenan wanda ya san baya da hospital kuma yana ikon kasa akwai lalle matsala kenan ba zai bar ba wannan kungiyar siyasa ta kara bunƙasa bai fi sai da sai ba da cewa sirkar kace baka san mutum to kana sa mutane biya su so shi sirkar ce zaka ma mutu walakanci ko zaka mishi wariya kurelle kana exercise sabu abu kai to yanzu ya zama to har cikin mutanen nasu masu goya musu baya da kungiyar siyasa cikin tamayen da take kuma ke fiye bayan Muhammadu su da su ɗan siyasa ma har su makama mutum ma na cikin tsayin da tare akwai waɗanda yau sun yi gane mu ra'ayin Hamad
kana nufin irin abubuwan da shi suka sami Hama Amadu sun ƙara masa farin jini kenan a wurin NSF
warewa sun ƙara masa farin jini har sun bashi ma wani girma wanda watakila da an bar shi da ba ya samu shi to shine wannan abun yasa kaga wannan mutuwar da suka yi ai an gwaji a television da hoto wanda suka je wurin kuma sun hidi lalle sun nuna nan birnin Yamai su ne kuma wannan mutane a yankali duk ka san shi wannan harka ta wutar jarida ma in san nuno suka gani Yamai yana da goyon baya to a can ma gundu-gundu na ƙasar Nijar za a samu jiyawan za su ce wannan mutumin baban zaba wannan kungiyar siyasa baban zaba kenan kaga mun ba a yi hankali ba su suna neman su kashe kungiyar siyasa amma za su ƙara mata ƙarfi har za su sa ta milka abin da ta samu na 'yan majalisa kai biyu ko kai uku ma.
Wasu na ganin kamar zaman shi Hama a ƙasashen waje yana kawo rauni ga ita wannan jam'iyya ta Modem Lumana saboda haka ya kake ganin idan ya ci gaba da zama a waje?
Mutanen su karuwa ma suke tunda su sun yi imani cewa suna bayan shi kuma za su kama mishi ya yi takara shi kuma ya yi imani da cewa yana iya nuna gaban juju kamar abin da ake zargin shi ba shi bane kenan kaga abu ai take amma wannan abu kara miki warin jini ke kara miki girma yake zaman nashi waje tunda mutanen ya ce musu da har ya dawo da a kace kenan ku wanda yayi wannan kuka duk wanda ke kawo miki kaya za su kuma wasu ma za su sauke halci kenan kaga ya musu siyasa su suna rima su siyasa ta wariya amma shi ya musu siyasa kuma ya kware siyasa mutane yawa bayan shi kuma wallahi kuma mutane su fita kan rai su da kan sun sani yau tunda suke nan suna miki campaign ba cikin ya kace dalaci ba Thank you.
To madalla banza za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan yau waɗanda suka saba bugowa za mu so su bada dama ga ƴan jamhuriyar Nijar domin su tsokace akan wannan batu kasancewa su ne abin ya shafa kai tsaye da fata za mu samu haɗin kanku to kafin ku kintsa ku ƴan jamhuriyar Nijar domin bada ra'ayoyinku kan harkokin siyasar ƙasar ku bari mu shakata da wannan faifai dake bisa inji
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla kai tsaye muna da waɗansu daga jamhuriyar Nijar wake bisa layi wane ne na farko Alhaji Salisu dan daga murya kadan ba na jin ka sosai
Alhaji Salisu ɗaya daga cikin kungiyar horo nan Nijar
eh to madalla barka da warhaka
barka dai
yawa to yi mana tsokaci game da wannan batu meki ina gudunmuwa ka ga shirin
To, kun san duka wani abubuwan muna muku godiya don saboda yau da gobe kuna kawo ƙoƙarinku na bisa kan abubuwa da suke tafiya na al'amuran shugabannin shugabanci na Afirka ko mu ce na ƙasashen ma na nan Nijar ko Nijeriya da gaskiya Allah saka muku alheri.
To, mun gode.
Kun ce bisa kan wannan abubuwan da ake magana kamar na yau na abin da ya shahi siyasa sai mu ce kun san irin wannan abubuwan mu wani abu ne daban wanda ya zo yake. Kawo cikas a rayuwar siyasar Nijar sai mu ce amma muna fatan wannan abubuwan zai warware a cikin ruwan sanyi don saboda abin da ya sa lokacin da su ma wannan shugabancin da ya zo a shugabannin siyasa sun yi samun cikas don abin da ya sa akwai siyasa wadda for example aka ce kamata kan wannan lumana ta samu wani cikas kin akwai kamar siyasa kamar na soyin CDS da sauransu da ware wanda har ya zamanto aka ruka zata ita ma yanzu ba a san ma inda take babu ita ma gaba ɗaya ta kwata-kwata na tsaye da bar kun yanzu wannan kun ga a zamanin lokacin da aka zo aka yi zaɓe wanda aka yi wani hakungudancin zaɓe wanda aka tahi a haka nan wanda har yanzu mutane wanda sun kawo tsokaci ko kuma sun kawo kuka a bisa kan abubuwan da ya wakana amma a nema a gyara aka ƙi ake tahi a haka nan kin to he ake tahi kamar menene shi na kashin dankali to he zamanto su wanda suke jagorancin abubuwan ba ruwansu da cewar kai su yi kadagawa ƙasa ta gani me take ciki a takawa ake ta iya kurin an yi so wanda zai kai gacci ya kai gacci wanda kuma bai kai ba shi sani amma muna ga ai shi abubuwa wanda ya zamanto duka abin da za a yi aka ce na Bahaushe yake cewa galgadi mai gina rawun mugunta dan abin da ya sa a gina shi gajere dan abubuwan duk da zaka aikata ko a nan duniya ko baka same shi ba sakamakon lahira a nan za ka ga abubuwa wanda ya zaman toci wanda za ka gan shi a aikace in wannan alheri ne za ka gani in kuma mugu abu ne za ka gani mu kuma mene ne muke fata a ƙasashenmu kamar wannan masu neman tasowa muna fata a yi siyasa ingantatta tsakakakka wanda masu jagoranci samu bakin zalan talaka ya ji daɗi kowa ya ji daɗi a yanda ake tafiya amma ba irin wannan siyasa ba a rasa bakin zaren ni a biyaran tsaye mara a biyaran tsaye talaka yana cin wuya kai mai iko kana kuka talaka yana kuka kowa bisa abin da yake daɗi
Ya wato mun gode. To ina jin layin naci ya tsinke. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka ce yau zamu so mu ji ra'ayoyinku ne kan harkokin siyasa musamman a jamhuriyar Niger. Jai wake bisa layi.
Eh, sai kuna na lawani ku tsakar zaɗan kuwa.
Eh,
ina fara muku godiya da kowane lokaci an kalle ku kan karkato a kasashen mu na Afrika domin yanayin tafiyar al'amura na rayuwar duniya. Lokacin da nake son in yi anan akan siyasar mu ta kasar mu jamhuriyar Niger. Kusan in ce a nan hasashe ko kuma na tunani kasashen duniya sun tattara siyasa wanda take gurbatatta sun kawo da hukumar dauka cikin kasar mu jamhuriyar Niger. Sai ta take haka idan kuka dauka da akari a kasar mu jamhuriyar Niger har abada siyasa ga tsaron kowane lokaci kace nace ne ake cikin siyasa. Idan ni ne nake bisa mulki wanda shi ne yake fagen adawa sai ya sa mun tahiya cikin juna ba irin yadda ya kamata ba. Sannan kuma ni kuma idan ya zo sai in ce ni ma bari in maida mishi irin yadda ya yi don ka a ce ya yi ni takawar a zo a gani. Shi yasa nake kira ga ɗan siyasar na jamhuriyar Niger duk abin da nake so kuma shawarar zan ba su maida ƙasa gaba. Domin ƙasa tana gaban kowane ɗan siyasa. Idan kai ma ƙasa aiki ka kawo cigaba cikin ƙasa, ka kawo haɗin kan ƴan ƙasa, ka kawo misali kwanciyar hankali cikin ƴan ƙasa cikin ƙasa, to dole ne ƙasa ta cigaba. Amma irin yadda muke ganin siyasar nan take tafiya fi sabilillah jagororin mu na iko da na adawa da na siyasa duka gaba da mu dawo mu san siyasar da muke dan mu sa Niger ta ci gaba ne.
Yawa to mun gode Malam Lawali, dole mu ja maka burki nan domin lokaci yana gaba da mu, gobe ma rana ce dan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da bada wannan dama. Muna kuma godiya ga sauran waɗanda suka saba kira domin ba ‘yan jamhuriyar Nijar damar bayyana ra’ayoyinsu kan abin da ya shafi siyasar ƙasarsu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
To jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. Bari mu soma da wasan wafu, wato wasan kasashen Afirka ta Yamma wanda Ghana ta zama zakaru a cikin sa a jiya bayan da suka cicciki makwabtansu ‘yan Najeriya wanda suka lallasa da ci 4-1 a wasan da aka yi a babban filin wasa na Cape Coast dake can Ghana din. ‘Yan Ghana Stephen Sarfo da Atinga da Kobina su ne suka ragargaza ‘yan Najeriya da waɗannan ƙwallayen da suka saka ragansu. Rabiu Ali na Najeriya ya yi ƙoƙari ya saka wa Najeriya ƙwallo ɗaya tilau a hadin, amma duk da haka dai ƙarshenta Najeriya ta zo ta biyu a matsayi a wannan gasa ta cin kofin wafu na wannan shekara ta 2017. Can wani gefe kuma jamhuriyar Niger ita ce ta zo ta uku bayan da ita ma ta ci jamhuriyar Benin da ci 2-1. To sai mu dawo na Amurka inda ‘yan wasa da kocina da kuma wanda suka mallaki ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa zarika ruga ta Amurka su fiye da 100 suka nuna wa shugaban Amurka Donald Trump cewa ba su yarda da matsayin da ya ɗauka ba na caccakar su a jiya da aka fito za a yi wasannin zarika ruga a ko'ina Amurka da yawansu sun ƙi tashi tsaye lokacin da ake buga taken ƙasa, wanda maimakon haka sai suka turkusa yayin da ake kaɗa wannan taken ƙasa ɗin, abinda shi Trump da mu yi cike su a kansa kenan. Suka ce sun yi haka ne ba don wani abu ma, sai don sun su nuna yadda ake wulaƙanta wasu ƙananan jinsuna musamman baƙaƙen fata na Amurka. Har suka yi misali da irin cin mutuncin da suka ce ‘yan sanda sun fiye wa baƙaƙen fata fiye da fararen fata. Tun ranar Juma'a shugaban Amurka ɗin da ya fara wannan magana ɗin a wani taron gangami da aka yi Alabama, inda ya kira ga masu wato shugabannin ƙungiyoyin wasanni na zarika ruga da cewa su kori ‘yan wasan da ba sa tashi idan ana buga taken ƙasa ɗin. Wata kotun kasar Misira ta yanke hukuncin daurin rai da rai akan wasu mutane guda biyu saboda raudar suka taka kan tashin hankalin da ya faru a birnin Al-Kahira a shekarar 2015 wanda a cikin sa mutane 19 suka mutu a sanadin cincirin da aka yi a babban filin wasa na soja dake can Al-Kahira din wanda kuma yasa ko bayan wanda aka yanke hukuncin daurin rai da rai din aka yanke hukuncin daurin shekaru tsakanin 2 da 10 akan wasu mutane guda 12 akwai kuma wasu biyu da aka sallame su to bari mu karkare a kasar Kenya wacce aka kwacewa damar ta dauki dawainiyar gasar cin kofin zakaru na Africa na championship na shekarar 2018 a sanadin wani babban taro da hukumar kwallon kafa ta Africa ta yi a can birnin Accra wanda aka yi a karkashin jagorancin shugaban hukumar Ahmed Ahmed hukumar ta ce ta janye wannan dama din daga Kenya ne saboda ta sha aika mutane suna duba shirye-shiryen da Kenya take yi wannan wasaɗin suna dawa da rahoton cewa bata shirya ba yanzu haka wani kungiya ko kuma committee masu duba da aka aika da je Kenya tsakanin 11 zuwa 17 ga watan nan na Satumba sun da suka ce daga cikin filaya guda 4 dai ne kawai aka shirya domin wannan wasa to abin da ya sauka a labaran wasannin sashen Hausa na murya Amurka kenan a yau a huta lafiya
yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka A cikin kwanaki 30 tsakanin 15 ga watan Satumba zuwa 15 ga watan Oktoba. Amurka na amfani da wannan lokacin don karrama al'ummar Hispaniyawa da gudanar da bikin tunawa da tarihin su da al'adun su da kuma jinjinawa gudunmuwar da Amurkawa Hispaniyawa waɗanda asalinsu daga ƙasashen Spain da Mexico da yankin Caribbean da kuma yankin tsakiya da kudancin Amurka suka bada. A shekarar 1968, shugaban ƙasa Lyndon B. Johnson a wancan lokacin da niyyar karrama makwabtan Amurka dake kudancin ƙasar ya ayyana mako ɗaya a matsayin lokacin karramawa ko kuma jinjinawa al'ummar Hispaniyawa ciki har da ranakun 15 da 16 ga watan Satumba. Waɗannan ranakun da aka keɓe na musamman an zaɓe su ne saboda kamar yadda aka ayyana a fadar shugaban Amurka inda aka bada umarnin keɓa wannan makon 15 ga watan Satumba rana ce da ƙasashen yankin nahiyar Amurka ta kudu guda biyar suka sami ƴancin kansu ƙasashen sun hada da Guatemala da El Salvador da Honduras da Nicaragua da kuma Costa Rica sannan ranar 16 ga watan Satumba rana ce da ƙasar Mexico ita ma ta sami ƴancin kanta Bayan shekaru 20, tsohon shugaban ƙasa marigayi Ronald Reagan ya ƙara tsawon kwanakin karrama al'ummar zuwa kwanaki 30, daga 15 ga watan Satumba zuwa 15 ga watan Oktoba. Al'ummar Hispaniyawa sun taka muhimmiyar rawa a Amurka sun kuma ba da gagarumar gudunmuwa ga ci gaban ƙasar. A shekarar 1568, tun kafin Turawan ƙasashen Turai su isu ƙasar da a yau ake kira Amurka. ‘Yan ƙasar Spain da suka fara zuwa su suka kafa garin Fort St. Augustine da ke arewacin jihar Florida. Har kwanan gobe garin Fort St. Augustine na ci gaba da bunƙasa da daddan birnin Amurka da ke ci gaba da samun ƙaruwa. A yammacin ƙasar kuma wasu masu bishara a yankin gabar tekun California sun yi yaduwar da suka kai ga gina wasu daga cikin manyan birane a duniya kama daga birnin San Diego da Los Angeles a kudu zuwa Sacramento da San Francisco a arewacin Amurka. A kudu maso yammacin ƙasar kuma makiyayan Mexico sun yi kiwon shanunsu a dajin da ke arewa da Rio Grande har na tsawon fiye da ƙarni biyu kafin makiyayan Texas na farko su fara kiwon shanunsu a dazuzzukan yankin. Hispaniyawa sun yi aiki a rundunar sojan Amurka sun kuma kare muradan da Amurka ke ji da su. Sun canza masana'antu ta yin amfani da sabbin dabaru. Sun kuma jagoranci tare da zaburar da gwagwarmaya da ta ciyar da ƙasar gaba ta hanyar kawo daidaito da adalci. Daga waɗanda asalinsu Hispaniyawa ne zuwa waɗanda suka zo Amurka don more damar da Amurka ke badawa. Sun zama muhimman abubuwan da suka kafa Amurka. Ma'ana ta hanyar ba da himma da ƙwazo, kowa zai iya shiryawa kansa rayuwa ta gari da kuma makoma mai kyau ga na gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
da kuma haka muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya, sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri.